يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايتة كسان شوى تردكو أتكيون واني سابا شرنا فتوين رحمة شرنا كمباكو داما دوم أيكو رتنبيو يوكو ودندا سكا شافي أدين دارا يوازو أغمالا دوم سام مفتا كما أنا أيكو دا ودنن تنبيني دي takan adireshin mu na wato yanar gizo na email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook ko kuma takan lambobin waya na 0805554413 da kuma 0706604455 sai kuma 0707778442. Haka zalika dai muna tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akan kallah, barka da zuwa.
Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To yanzu kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin namu, kamar yadda muka bukata ai kuma da tambayoyin da suka shafi wato alfarma da kuma ta watan Muharram da kuma batutuwa da suka wato na ibadu da akan gudanar a cikin wannan wata. To kai tsaye malamin zamu dauki tambaya ta farko da tazo daga engineer Anas Abdullahi Muhammad, wanda ke cewa malamin menene inganci game da azumi 9 da 10 da kuma 11 na Muharram, saboda yaji malamai suna kara da cewa akwai 11 shi ma ya halatta.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu sauraron mu da kallon mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watan al-Muharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa gare su cikin fadarsa, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala taghlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle adadin watanni a gurin Allah watanni ne 12, daga cikin su akwai hudu masu alfarma, minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim, yace wannan shine addini madaidaici, addini na hanyar da take miƙaƙiya, fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku cuci ku zalunci kawunan ku a cikin su. Waɗannan watanni guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara zuwa gare su cikin wannan aya cewa guda hudu ne masu alfarma masu daraja, ya kuma hana bayi su zalunci kawunan su a cikin su saboda girman darajar su da girman alfarmar su da matsayin da suke da shi a cikin watannin da Allah subhanahu wataala ya halicci rayuwa ko duniya akan su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara zuwa gare su cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira daga Abu Bakrata radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhul qa'da dhul hijja wal muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace az-zaman wa tuzamani ya juya kamar yanda ya saba tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, ce shekara abinan shekara watanni 12 ne. Annabi ya ce cikin watannin nan 12 akwai guda hudu masu alfarma, su ne sai ya ce guda uku a jere suke, guda uku suna bibiyar juna, su ne Dhulhijja ذو القعدة ذو الحجة سي كما المحرم waɗannan a haka suke tafe a jere watan 11 da watan 12 da kuma watan 1 sai kuma yace wa rajab mudhar da rajab na mudhar wato wanda kabilan mudhar suke girmama sha'anin sa suke gujewa kaucewa yaki a cikin sa alladhi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ishara ne saboda wani lokaci saboda hatsabibancin kafirai mushrikai sukan canza masa guri idan suna so su yaki wata kabila ko su kai wani farmaki ga wata kabila kuma gashi suna girmama wannan watan da suke so su yi wannan aika-aika a cikin sa to sai su ce to sun daga shi maimakon ya kasance watan da suke ciki shi din ne su ce to sun jinkirta shi sun kara masa lokaci don haka sai su yi abinda suka yi ce to yanzu wannan shine jumada yanzu kuma mun canza masa suna yanzu mana zai rajab din zai zo nan gaba to shine sai annabi ya ce a rajab din dai dai shine wanda yake tsakanin jumada da sha'ban ba wani bane daga jumada saniya sai rajab sai sha'ban shine watan bakwai ina ce masa rajabul fard saboda shi kadai ne baya tare da wani irin mai irin darajar sa to waɗannan su ne ake kira al-ashhurul hurum wato watanni hudu masu alfarma shi al-muharram ana masa take da shahrullah kamar yadda yazo a cikin hadisi hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad sun ruwaito shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullah al-muharram وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وذلك صلى الله عليه وسلم ما في درجة ما في فللر أزمي باين أزم وتر رمضان شيني أزم شهر الله المحرم وتن الله المحرم سيجنجن وتن زوا قليشي وتن الله المحرم شيسا ما لمسكي كيران شيدا وانا تايكي شهر الله دكا وتنين اللاني amma an ware shi da an bato da irin wannan suna dan a nuna maka wato matsayin sa idafa ce da malamai suke cewa idafatu tashrif kamar yadda ake cewa baitullah ana nufin Kaaba dukkan wasu biyut da wazida je da muke da su ai duk na Allah ne halitta sani kayan sa ne to amma ake ware dakin Allah a ce da shi baitullah saboda a girmama shi shi naqatullah taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce naqatullah duk wata taguwa da yake da raƙuma da ta nuna Allah ne Allah ya lice su amma ake jingina wannan dan a nuna darajarta da falalarta to shi yasa kace shahrullahil muharram to azumi a cikin sa to azumi a cikin sa yana da daraja yana da falala kamar yadda wannan hadisin ya nuna afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahil muharram ba fi darajar azumi bayan ramadan shine azumin wannan wata mai na Allah mai alfarma na Muharram saboda haka yin azumi a cikin sa ko wani lokaci ma yana da falala wannan hadisi yana nuna wato shi azumi shi watan gaba daya ba wasu kwanaki ba shi watan gaba daya to a cikin sa ko akwai wasu kwanaki wanda su kuma suna da wata daraja ta musamman ranar Ashura ranar Ashura wato 10 ga watan Muharram 10 ga watan Muharram rana ce wanda Yahudawa suna yin girmama wannan ranar suna yin azumi Qurayshawa suna yin azumi a cikin tun kafin zuwan musulunci tun a jahiliya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya azumci wannan ranar kuma ya umarci sahabban su yi azumi a ciki tun kafin a farlanta azumin Ramadan akwai hadisin Aisha رضي الله تعالى عنها الإمام البخاري ده مسلم سكر ويتو نتكي تشوى كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود تصومه فصامه فأمر بصيامه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سامه وأمر الناس بصيامه عائشة تكي تشوى رانر عاشوراء رانا تشدى larabawa sukan yi azumi a cikin tun aljahiliya wato ranar 10 ga watan Muharram rana ce da Quraishawa tun a zamanin jahiliya kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin azumi a cikin ta. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya Madina, sai shi ma yayi azumi a cikin wannan ranar, kuma ya umarci sahabbansa su yi azumi a ciki. A zuwan sa Madina ya ga Yahudawa suna yin wannan azumi, kamar da yazo cikin hadisi Ibn Abbas da shi ma yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, da yake cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo Madina ya ga Yahudawa suna azumi yawmu Ashura, ranar Ashura, shine sai yake tambayar su wane wace rana ce wadda kuke azumi. Suka ce rana ce da Allah subhanahu wataala ya tsirar da Banu Isra'ila daga makiyansu, najjallahu bani Isra'ila min aduwwihim fasamahu Musa shukran lillah fanahnu nasumuhu. Ce Annabi Musa ya yi azumi a cikin wannan rana saboda godewa Allah da tsirar da su da yayi daga wato mugun nufi na Fir'auna da muguntarsa da zaluncinsa. Haka Annabi Musa alaihi salam yayi wannan azumi domin godiya ga Allah, su ma Yahudawa sai suka karkai. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasabahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Ce to mu ka fi ku cancantar Annabi Musa alaihi salam, kuna tuciyar annabin da aka aiko muku ne, amma mu muka fi ku cancanta da shi saboda yana kan abin da mu muke kai na tauhidi da ɗayan ta Allah subhanahu wataala, sabanin ku kun canza. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya azumci wannan rana, kuma ya umarni da a azumce. Hadisai suna nuna cewa a farkon musulunci, farkon hijira, kafin a farlanta azumin Ramadan, azumin Ashura shine na wajibi, shine azumi na wajibi. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wace musulmi duk sanda 10 ga watan Muharram ta zo su yi azumi, kowa da kowa ya yi. Hadisin Rubayya bint Muawiz wanda yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka shegarin 10 ga Muharram, ghadata Ashura, to safiyar 10 ga Muharram, ya aika garuruwan al-Ansar mutanen Madina, yana cewa wanda ya waye gari, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata falyasum baqiyata yawmihi. Ce duk wanda ya waye gari yana abinnan yana ba yana azumi ba, to ya kame baki. Wa man lam yuftir falyasum yawmahu, wanda kuma ya bai ci komai ba to ci gaba da azumi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa kowa ya azumi a wannan lokacin. To shine take cewa sai muka kasance muna yin azumi, kuma yaran mu ba muna koya musu azumi har ya kasance mukan yi musu abin da tsana ta auduga, mu ba su in suna kuka saboda yunwa, sai mu ba su rika wasa da ita har lokacin bude baki. To wannan shi yake nuna maka cewa a farkon musulunci, kafin aujarta azumin Ramadan, shi azumin Ashura shine na wajibi. Akwai hadisin Salama ibn al-Aqwa wanda shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam arsala rajulan min aslam, ya aiki wani mutum daga kabilar aslam, an adzin bin nas anna man akala falyutimma baqiyata yawmihi. Ce ka ya aika ce a gaya wa mutane ayi musu shela, wanda duk ya fara cin abinci da safiyar nan to ya kame bakinsa har zuwa faduwar rana. Wa man lam ya'kul falyasum, wanda kuma bai ci ba to yayi azumi, wanda bai ci komai ba to ya wuce da azumi. Fa innal yawma yawm ashura, ce yau fa ranar Ashura ce. To daga baya, bayan an farlanta azumin Ramadan, sai ya zama na Ashura bata zama wajibi ba. Wanda ya ga dama ya azumce ta, wanda ya ga dama kuma ya kame bakinsa, kamar da ya zo a hadisin Muawiya, hadisin Hubayr ibn Abdurrahman, yake cewa ya ji Muawiya a kan mimbari ranar da ya zo hajji, ya hau mimbari a Madina, yake cewa ya ahlal Madina aina ulama'ukum, ya ku mutanen Madina ina malamanku, yawmu Ashura, rana abin rana Ashura, hadha yawmu Ashura, walam yaktubillahu alaykum siyamahu, wannan ranar Ashura Allah bai wajabta azumin ta saba, wa man sha'a yake cewa ana sa'im yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan rana ce ta Ashura Allah bai rubuta muku bai wajabta muku azumtarsa ba faman sha'a fa wa ana sa'imu amma ni azumin nake faman sha'a falyasum wa man sha'a falyuftir wanda bai ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya bari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar Ashura ya azumci shine ranar 10 ga wata shi da aka gaya masa cewa yahudawa gashi su ma suna yi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za mu saba musu in shekara mai zuwa ta zo la in ishtu ila qabil la subana tasi'a idan har Allah ya kai mu shekara mai zuwa to zan yi azumin 9 ga wata sai Allah ya karbi ransa kafin shekara lokacin ya zagayo ya faɗi wannan shekara ta 11 azumin Ashura kafin wata shekarar ta zagayo a cikin wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah saboda musulmi suka ci gaba da azumin 9 da 10 saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar ya himmatu zai yi azumin 9 din kaga abinda do annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar zai yi ko bai yi ba ya zama sunna don annabi sallallahu alaihi wasallama baya himmatuwa ko yayi niyyar zai aikata laifi to haka koda bai aikata ba ya nuna cewa daidai ne shi yasa musulmi sai suke azumta 9 da 10 saboda haka abinda ya tabbata kenan a sunna 9 da 10 sune tasu'a da ashura ko hadisi dai aka rawaito daga Ibn Abbas wanda yake cewa ga azumci yawman qablahu wa yawman ba'dahu ya azumci ranar da take gabanin sa wato 9 da kuma ranar da take bayan Ashura ita ce 11 wato ya azumci 9 da 10 da 11 amma hadisin wannan bai inganta bai ba wal baihaqi ya rawaito shi a cikin as-sunan al-kubra sai da isnadin sa akwai rauni isnadin sa Daud ibn Ali an abihi an jaddihi wato Daud ibn Ali ibn Abbas ibn Abi Layla Muhammad ibn Abi Layla mai rauni ne a gurin malaman hadisi shi ya rawaito hadisin sannan kuma shi Daud ibn Ali majhul ne ba a san kowa ya shi ba wato ba a da bayani a game da halinsa jika ne ga Abdullahi ibn Abbas amma dai malamai ba su san halinsa ta fuskar karɓar hadisi ba saboda haka akwai majhul akwai kuma da'if a cikin sanadinsa abinda ya zo a cikin ruwayoyi ingantattu a cikin littafin Bukhari da Muslim da sauran kutubus sunan shine azumta 9 da 10 kawai saboda haka idan mutum ya azumci 9 da 10 to wannan afdalu yayi 9 ya 10 idan bai samu yin 9 ba zai iya yin 10 amma kada ya yi 9 ya ki yin 10 domin shi 9 tare yake da 10 saboda 10 ne aka zo da 9 in ya zama da ba kara ka yi 10 ba to kada ma ka fara yin 9 din in kai 9 din to lalle ka hada da 10 to wannan shine afdalu in bai samu ba to sai kai 10 shi kadai amma 9 10 11 wannan bai tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba
to sai tambaya ta gaba da ta zo daga Abdullahi Duwala Mariri yake cewa malam wani sahabi ne ya jawo ake azumin Ashura kuma wanda ya azumci Ashura wani irin roman lada zai samu
to ba wani sahabi bane bayanin da muka yi ya nuna maka ga yadda abin ya faro tun Quraishawa suna yi Yahudawa suna yi in ana so a san asalin sa za a ce Annabi Musa alaihi salam shi Allah ya fara shar'anta masa yayi wannan yace fasamahu Musa shukran lillah Annabi Musa ya azumce shi shukran lillah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasabahu wa amara an-nasu namara an-nasu bi siyabi saboda kaga ashe asalin sa tun daga kan Annabi Musa alaihi salam ya faro wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a matsayin sunna ce tashi yana wajibi sunna wajiba tun kafin ta zama kafin a farlan ta Ramadan sannan bayan ran farlan ta Ramadan ta zama mustahabbi ne ga wanda yake da sha'awa wanda baya da sha'awa zai Abdullahi dan Umar ya inganta cewa Abdullahi dan Umar baya azumin Ashura illa idza wafaqa yawman yasumuhu sai in Ashura ta fado cikin ranar da yake azumi yana azumi misali yana azumi Litinin da Alhamis sai Ashura ta fado Litinin ko Alhamis sai ya azumi ko yana azumin ayyamul bid kwanakin nan guda uku na cikin kowane wata 13 14 15 na kowane wata yana azumta sosai kuma abin nan ya fado ita ashura din ta fado a ciki sai ya azumce ta ko yana siyamu Dawud yau ya yi gobe ya ajiye sai ita ashuran ta fado cikin ranar da yake azumi sai ya azumce ta amma haka ba so ba abu ne wanda yake wajibi ba abu ne da yake mustahabbi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai cikin hadisin Abu Qatada da Imam Muslim ya fitar da shi an tabbaye shi game da azumin falalar azumin ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare sanadin sakafiru sanatul madiya yana kankare maka laifin da kai a shekarar da ta gabata wato yana kankare zanubban shekara to kaga ashe abu ne mai falala kwarai da gaske kuma ko ba komai ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falalar yin azumi a cikin watan muharram yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram to kaga yana nuna babban falala ce kuma gashi daga ciki an bintina maka wani abu da yake da alaka da azumin bin ashura cewa idan ka yi shi za a kankare maka laifinka na shekara guda cira
to sai comrade Ibrahim Mu'azu Shanunu shi kuma yake cewa mallam Allah ya saka alkhairi tambaye sai tace shin bikin cika ciki ko juyayi ranar 10 ga watan al-Muharram din yana da asali a cikin musulunci
to abinda ya tabbata a hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abinda da muka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya samu mutane Madina kafin nan Qurayshawa suna azumta sa mutanen Madina suna azumta sa kuma ya azumce shi saboda annabi Musa alaihi salam yayi wannan azumin annabi Musa yana cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya ce fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce annabi kai koyi da shiryarsu yana cikin al-iqtida bil anbiya alladhina sabaquhu sallallahu alaihi wa sallam don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan dan nuna farin godiya ga Allah kuma ya zama sunna ga al'ummarsa su yi wannan azumin saboda koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idan muka duba za mu ga ba shi da wata alaka da bakin ciki ba shi da kuma alaka da cewa ko an haifi wani ko an abin nan an karrama wani ko wani abin nan alakar sa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumce shi yace kuma nahnu ahqqu bi Musa minhu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wani abu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farin ciki ko na bakin ciki yasa ya azumin ba don haka abinda aka shigo da shi daga baya dangane da wannan wata ko daga gare wannan rana ta Ashura wasu bid'o'i ne guda biyu da malamai suka yi bayani a kansu bid'a ta bakin ciki ko bid'a ta farin ciki bid'a ta bakin ciki ga waɗanda suka mayar da azumin ranar Ashura cewa rana ce da za su fito su nuna bakin cikin su da damuwarsu da zagi da tashin hankali da suke ciki saboda a ciki ne aka kashe sayyidina Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ba na'am sayyidina Hussein ibn Ali ɗaya ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Hussein waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyida shabab ahli janna su ne shugabannin samarin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin ko balaga ba su yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wato darajarsu da matsayinsu kasancewarsu daga cikin ahlul baiti Allah subhanahu wataala ya jarrabe su dan ya ɗaukaka matsayinsu ya riskar da su da sauran ahlul baiti waɗanda suka yi shahada kuma suka yi wahala da gwagwarmaya dan su an haife su fi izzil islam lokacin musulunci yana cikin ganiyar ƙarfinsa ba yana cikin rauni ba don haka abinda aka yi wa musulmi da suka musulunta a farkon musulunci na azabtarwa da wahala da cutarwa su ba su riske shi ba sun tashi fi izzin wa karama cikin karramawa kuma sabai suna girmama su to sai Allah subhanahu wataala ya so ya ɗaukaka matsayinsu dan su ba su riski waɗancan a falala sai ya jarrabe su da abin da ya jarrabe su da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal yubtala al-mar'u ala qadri dinihi faman kana dinuhu salman ishtadda bala'uhu waman kana fi dinihi riqqatan khuffifa fi bala'ihi haka ana jarrabar annabi ce ana jarrabar mutane abin da waɗanda suka fi tsananin shiga jarraba ta Allah su ne annabawa sai kuma wanda suke sun fi kusa da su sai wanda suka fi kusa da su ana jarrabar mutum gurgurar karfin addinin sa wanda addinin sa mai karfi ne sai jarraba tashi da karfi wanda kuma mai rauni ne sai a dan jarrabe shi gurgurar raunin addinin sa to haka ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su har ya kai su matsayin da ƴan uwansu suka kai wanda suka ri ciki fuskan farkon musulunci suka shiga jarraba a shekara ta 61 a cikin watan Muharram 10 ga watan Muharram azzalimai da suka tare sayyidina Hussein suka kashe shi a Karbala a Najaf suka kashe shi a nan bayan wasu wanda suka yi da'awar su masoyansa ne su suna son shi sun yi nemi ya zo za su taimake shi za su tsaya masa za su ba shi kariya ya yadda ya karbi wannan kira nasu cewa zai zo kufa zai samu wannan kariya daga wajensu duk da cewa wasu daga cikin masoyansa sun yi masa nasiha da cewa kai ya karba wannan kiran domin sun fahimci cewa kiran nan akwai yaudara a ciki irin su sayyidina Abdullahi dan Umar irin sayyidina Abdullahi dan Abbas da sauransu sun yi masa nasihar cewa kai ya fita wannan kiraye-kiraye da waɗancan mutane suke cewa su masoyansa ne shi a sani ba gaskiya suke ba mai yaudara ne kai ya yadda to amma da yake ubangiji subhanahu wataala ya kaddara hakan sai ta faru ya ansa kiran su bayan ya aika dan baffin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aqil ya aika dan baffin sa Muslim ibn Aqil ibn Ja'far ya aika shi waɗannan mutane suka watsar da lamarin sa suka kula da bashi kariya har ma aka kashe shi to duk bai samu wannan labarin ba shi kuma ya fito inda waɗannan azzalibai suka yi buris ba su fito sun taimaka masa ba wasu ma suka fito cikin masu yaƙarsa to har dai ya yi shahada aka kashe shi shi da wasu daga cikin dangin gidansa to wannan ranar ita ce wasu sai suka mai da ita ranar baƙin ciki cewa an kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa an kashe wanda ya fi shi falala amma ba a ɗauki ranar kashe shi ta zama ranar baƙin ciki ba ko ranar sanya baƙaƙen kaya ko ranar yawo ana zage-zage a cikin gari an kashe sayyidina Ali mahaifinsa sayyidina Ali ai khawarij suka kashe shi Abdurrahman ibn Muljim shi ya kashe shi tare da haɗin bakin sauran ƴan uwansa ƴan ƙungiyarsa khawarij saboda haka shi ma an kashe shi shahidan bisa zalunci kuma shi ma ɗaya ne daga cikin ahlul bait bal ma ya fi sayyidina Husaini daraja ya fi shi falala da matsayi to amma babu wani daga cikin sahabbai ko musulmi bayan kashe sayyidina Ali da ya mai da ranar kashe sayyidina Ali ta zama rana ce ta nuna baƙin ciki da sannan ta dawo a nuna baƙin ciki da ɓacin rai da tashin hankali da zage-zage da tsinuwa da zagin ma wanda bai ji ba bai gani ba ba a mai da ita haka ba tare da cewa Al-Hasan wal-Husain ƴaƴansa suna nan da ƴaƴansu da jikokinsu duk suna nan da sauran sahabbai masoyansu inda a ce irin wannan wani abu ne da addini yake bukata yake son a yi to da tun daga kashe sai babansu ya kamata a yi kai da shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana nan duniya aka fara kashe wasu daga cikin ahlul bait Hamza ibn Abdul Muttalib shekara ta abinda shekara ta uku bayan hijira a yakin Uhud aka kashe shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya damu da kashe shi amma bai mayar da shekarar kashe shi ko ranar kashe shi ta zama ranar nuna baƙin ciki da damuwa ba inda wannan alama ce ta soyayya ta ƙauna to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib gashi kansa Ja'far ibn Abi Talib wanda shi ma ɗaya ne daga cikin ahlul baiti Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙin Mu'ta yaƙi da Romawa wanda aka bawa Zaid ibn Haritha aka bashi shine shugaban yaƙin shine komanda na wannan rundunar Annabi yace idan an kashe shi fa Ja'far an kashe shi fa Abdullahi ibn Rawaha saboda haka ya dauki tuta aka kashe Zaid bayan an kashe Zaid sai kuma wanda ya karba shi Ja'far aka kashe shi sai Abdullahi ibn Rawaha ya karba shi ma ya shahada sannan daga nan ya zama kwandojin guda uku kaf sun yi shahada wanda cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ishara da cewa za su yi shahada din tunda haka ya jera su yace in an kashe zai to wanda ya karba in an kashe shi wanda ya karba to kuma da aka kashe su to shine nan Khalid ibn al-Walid ya karbi tutar ya kuma janye mutane ya janye sahabbai daga kisan da ake ta yi musu da kiyashi a wannan lokacin saboda Romawa sun zo da rundunar da ba a zaton za su fito da irin ta saboda haka suka shiga murtsike musulmi to shi ya janye shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da yake bada labarin an ana yaƙin yana ba wa sahabbansa labari to yanzu an kashe wani ya dau tuta an kashe wani ya dau tuta Khalid ya dauka ya ce to Asadullah Asadun min labin Asadullah Khalid asafafu da Saifullah Saifu akhadha Saifu min Suyufillah shine Khalid ibn al-Walid daga ne ya samu laqabin sa na Saifullah takobin Allah to a shahid a wannan yakin akashi Ja'far ibn Abi Talib amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar da ranar ta zama ranar biki ko ranar nuna damuwa duk sanda ta zagayo Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kun tuna fa a wannan rana ce aka kashe Ja'far ku zo mu sanza kayan jikin mu ku zo mu yi tsinuwa ga waɗanda suka kashe shi Annabi bai wannan ba to sai haka zaka ga tarihi duk haka ya nuna ba wani sahabi da aka kashewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ranar kashe shi ta zama ranar nuna bakin ciki da addini ne da shi zai fara yi da soyayya ce sahabban nan duk suna son waɗannan bayan Allah da sun fara yi ka kaddara cewa su ka zarge su ba sa son su to ai akwai masoyan su ɗan gidan ne Al-Hasan wal Husayn duk ai suna da ya duk basu mai bayan kashe Husayn akwai manyan daga cikin waɗanda suka ci gaba da rayuwa irin su Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin bai mai da ranar ta zama ranar nuna abin nan ba kuma wani ya saba wa koyarwa ta musulunci shi musulunci ba ya san tajdidul huzn ba a san a rika jaddada bakin ciki ana san hakuri da dangana da mai da al'amari ga Allah Annabi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala cewa wa bashiris sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai albishir ga masu hakuri suwaye masu haƙuri ya ce waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka faɗa abinda za su faɗa lokacin da musiba take sabuwa aka ce waɗannan su ake wa albishir ashe kaga ana son idan wata musiba ta samu mutum shine ya mai da al'amarin ga Allah ya mai da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yassa ta aiko masa yassa Zainab ta aiko masa cewa ga yaro nan ko yarinya nan tana kakarin mutuwa ya zo annabi ya ce aje a gaya mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltahtasib waltasbir waltahtasib aje a gaya mata abinda Allah ya karba daman nashi ne abinda ya bar nashi ne kuma komai yana da ajalin sa don haka ta yi hakuri ta nemi ladanta a gurin Ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda musiba ta same shi ya ce ya budi baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlif li khayran minha illa awadahu allah khayran minha wa illa akhlafahu allah khayran minha annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce ya allah ka bani lada bisa ga wannan musibar da ta same ni ka mayar min da mafi alkhairi da ita annabi ya ce to sai allah ya mayar masa da mafi alkhairi da abin da ya rasa ashe kaga wanda musiba ta same shi abinda ake so lokacin da musiba take sabuwa ya faɗi wannan kuma yayi hakuri innama sabru inda sadmati alula mutun yayi hakuri lokacin da abin yake cikin radadin sa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana bari'un min al haliqa duk wacce take abin nan na annaiha ana bari'un min annaiha duk wacce take kukan wato rai kukan mutuwa saboda an yi mutuwa ta daga sauti tana kwakwazo to annabi ya ce ni ba ruwana da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wataala ya la'anci as-saliqati wal haliqati wash-shaqa wacce za ta rika ihu saboda an yi mutuwa tana nuna wato tana kuka da daga murya da wacce take alhalika ko za ta aske gashin kanta saboda ta nuna damuwa da bakin ciki ko kuma a shaka ta ya garigarta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda suke yin wannan ranar gobe kiyama da wacce take wannan ranar gobe kiyama za a sanya mata silke na wuta da wando na wuta saboda kaga ashe abu ne da musulunci ya soke shi ya yi Allah wada rai da shi musulunci ba ya san tajdidul ahzan ana san abu ya ka dangana ka maida shi ga Allah to amma kullun ka dauko abun kana maida shi sabo wannan baya daga cikin koyarwar musulunci to haka wannan ita ce bid'ar da waɗannan suka kirkira waɗanda suke yin ta a duk shekara suke sabawa dukkan waɗannan nususu da muka karanta suka koma da abin jahiliya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min a'mal al-jahiliya alba'u fi ummati min al-jahiliyyati la yatrukunahu abubuwa guda hudu aikin jahiliya ne da mutane suke yi da ba za su bari ba aikin jahiliya ne wasu daga cikin mutane al'ummata suna yi kuma ba za su bari ba ce al-ta'nu fi al-ansab wal-fakhru bil ahsab wal-istisqa'u bin nujum wan-niyahatu 'ala al-mayyit الفخر بالاحساب وتيرك الفاري ده اصلن سا اي مو يان واده دي gidan ufa a gidan suwa da kowa abin da kabila waje ne kaza kaza wanda yace aikin jahiliya ne san at'anu fil ansab a rika sukan nasabar wani a ce kai dan gidan wani ne ba dole yayi kaza su fa ne yayan wani yan kabilar kaza wannan aikin jahiliya ne san al-istisqa'u bin nujum a rika neman a shayarwa wato a rika roƙon ruwa ta hanyar taurari ci wani aikin jahiliya ne sai kuma an yahat al-mayyit an yi mutuwa a rika fitowa ana kwakwazo da ihu ana rusa kuka da bai ce wani aikin jahiliya ne so haka wasu suka maida abin aikin jahiliya har ma ya fi na jahiliyar jahilci ba jahiliya sukan yi wannan ife-ifen a yi wannan kwakwazan amma ba sa yanka jikinsu ba sa dabawa kansu ba sa yin jina-jina da jikinsu amma yanzu akwai masu yin wannan da sunan nuna damuwa da nuna bacin rai da sauransu kaga an koma jahiliyar da tafi ma jahiliyar farko jahilci nabi ya hana hatta ka kama rigarka ka yaga nabi ya ce baya daga cikin addini ka yaga rigarka to ina kuma a ce ba yaga riga kai ba jikinka ka rika yagawa ana bada wani sura wani image wani hoto mara kyau na addinin musulunci ga wanda ba su san shi ba yayin da kafofin watsa labarai din na zamani satellite din ta zamani za ta dauka irin wannan hoto ana tura waɗanda ba su san musulunci sai su dauka duk wanda ya shiga musuluncin shi ma haka ya kamata ya rika yi kama yara da ba su san komai ba a rika datsar jikinsu saboda jini ya fita da sunan ana zagayowar bakin ciki na an kashe sayyidina Husaini wannan baya daga cikin koyarwar musulunci baya daga cikin abinda musulunci ya umarni da shi laifi ne saban Allah ne kuma duk wanda ka cutar a dalilin wannan sai Allah subhanahu wataala ya yi maka hisabi akan wannan wannan bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu ce bid'ar waɗanda su kuma saboda kiyayya su a lokacin ga sayyidina Husaini sai suka rika nuna farin ciki suka rika fitowa ana walima ana wato raƙashewa a ci abinci a mori to shi ma wannan baya daga cikin koyarwa ta alama ce ta kiyayya ga abin nan ga sayyidina Husayn da waɗanda suke masoyansa musulmi masoyansa aka ma kirkiri hadisi cewa wanda duk ya yalwata wa iyalinsa a wannan ranar shi ma Allah zai yalwata masa a shekarar hadisi ne na ƙarya cewa in ka yalwata musu ta hanyar ka ba a ci abinci a more a lokacin kai ma Allah subhanahu wataala zai yalwata maka wannan baya daga cikin abinda aka ce ma ba ka ci abinci ba ci akai azumi ya sabawa a ci a more a cika ciki kamar yadda muke sha cika ciki to ni na san mu anan ba bid'a ta biyu ta cika ciki ba tana da alaka da kiyayya bane ga Al-Hasan ga Al-Husayn alayhi salam yawanci ba su san ma dalilin yin ba su dai kawai an ce cika ciki saboda waɗancan rububun hadisai da aka samu cewa wai annabi ya ce man wasa Allahu ala ahlihi fi hadha al-yawm wasa Allahu alayhi sa'iras sanatihi, cewa wanda duk ya yalwata wa iyalansa a wannan ranar shi ma Allah zai yalwata masa sauran kwanakin shekarar sa. Mutane kuma ana ga kowa so yake kudi ya zama ya samu wadata, to tunda gashi an ce inna yalwata wa iyalaina zan samu, to bari in cika musu ciki dan Allah subhanahu wataala ya cika ba aljihuna a shekarar. To kaga wasu mutane su saboda wannan kawai shikenan sai su rika yi wasu fahimci cewa waɗanda suka kirkiro wannan suna da alaka da wancan farin cikin da aka yi na kashe Husaini ba. Don haka shi wannan miskini baya da wani abu da ya kullata ga yana son Sayyidina Husaini kamar da yake son sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duka. To amma saboda jahilci, kamar cewa wanda ya sa kwalli, akwai hadisi na ƙarya cewa wanda ya sa kwalli a ranar Ashura to ba zai ciwon ido ba har abada, wanda ya sa ismit, kwalli na ismit, nau'in kwalli ne ismit, wanda ya sa shi a ra'idansa to har abada shi da ciwon ido. To kaga wani ai karanta wannan rubabban hadisin shi ma zai je ta sa kwalli, cewa ba ya da alaka da sa kwalli, ranar ba ta da alaka da sa kwalli ko sa sutura mai kyau ko abin da kawai aka ce ai azumi, shi kuma azumin ba alakanta shi da kashe wani ba ko raye wani. Magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar kuma ya umarni ayi azumi, wannan shi yasa mu musulmi muke yi. Shi kuma yayi da cewa ana haqqo bi Musa minkum, wannan shine abinda aka sani a musulunci, babu bid'ar farin ciki, babu kuma bid'ar maganar bid'ar bakin ciki.
To mallan sai tambayar ta zo daga Idris Kasim Aliyu, yake cewa tambayarsa anan ita ce kamar yadda aka bayyana fallar watan al-Muharram, to shin mallan mutum zai iya azumtar watan irin azumin Annabi Dawud?
Na'am, azumin Annabi Dawud shi azumin Annabi Dawud kamar yadda aka sani duk tsawon shekara ne, baya da alaka da wani wata guda daya. Amma dan kayi azumi mai yawa a cikin Muharram babu laifi, saboda wancan hadisi na Abu Huraira afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram. Amma ita kuma ranar Ashura tasuwa da ranar Ashura su kuma suna da wata falala ta musamman, amma ba sunan shi siyamu dawud sai in zaka ci gaba da yi har abada ka zama da baka, shine ake kira siyamu dawud. Amma dan kawai azumin a cikin Muharram kai wannan kaka ce kai siyamu dawud, kawai dai ka azumci wasu kwanaki a cikin Muharram. Wana fatan kuma in kai haka Allah ya baka ladan da ya tanada ga wanda zai ba ga wanda ya irin wannan aikin naka.
Na'am. To sai mai tambaya ta gaba yake cewa me ake nufi da watanni masu alfarma, kuma me ake bukatar musulmi yayi a cikin waɗannan watanni da ake kira masu alfarma?
To watanni masu alfarma kamar da muka faɗa hadisin Abu Bakra farkon bayanin mu, shi da hadisin farko da muka karanta, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zamana sadari sadaraka yatihi yawma khalaqa samawati wal ard السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ثلاث متواليات سوني ودا أكو ما سو بيبيا رجونا سيجي ذو القيدة ذو الحجة سنة يجي المحرم سيكم يجي ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان فلنا سوني وتنم ودا هلو وتن قوم شاد نلساف هجرة sai watan goma sha biyu shine watan Zulhijja, sai watan Muharram, sai kuma watan Rajab shine wata na bakwai a lissafin Hijira. Waɗannan su ne ashhurul hurum. Kuma a cikin ashhurul hurum ɗin nan a watan Zulqa'ida da watan Zulhijja watanni ne na aikin hajji. Saboda haka ayyukan aikin hajji da falalar da take cikin waɗannan kwanaki da aka sani al-ayyamul ma'ashirul ashhurul awail min Zulhijja, goma ga watan goma farko ta watan Zulhijja, da abubuwan da ake yi na ayyukan alkhairi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah al-amalu salih ma min yawmin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Waɗannan kwanaki goma wanda aka sani na farkon Zulhijja, sannan a ciki akwai Arafa, ranar Arafa, sannan kuma abin da ya shafi yankan layya da abin da ya shafi sallar Idi da abin da ya shafi azkar da ambaton Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat sune ranar 11, 12, 13 ayyamin tashriq. to duk waɗannan a cikin wata ne mai alfarma na Zulhijja yake yin sa shi kuma Muharram shine wanda muka faɗi waɗannan Rajab ba shi da wani abu da shari'a ta shar'anta ayi a cikin sa babu wani azumi na musamman babu wata sallah ta musamman da ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma su yi a cikin sa wanda insha Allah watakila idan Allah ya kai mu wannan lokaci za mu yi bayani akan sa to waɗannan sune watanni masu alfarma kawai dai abinda aka sani suna da alfarma duk abinda aka ce yana da alfarma abinda yake da laifi abinda yake laifi ne idan ka yi shi a cikin waɗannan watannin to sai yafi girman sha'ani ko da kuwa daman can yana da girma to in ka zo ka yi shi kuma a wannan watan so laifin naka zai karu kuma sannan an sani a cikin su tun kafin zuwa musulunci ma larabawa suna girma masu ba sa son su yi fada mutum zai gamu da dan uwansa zai gamu da makiyinsa wanda ya kashe masa mahaifinsa ko dan uwansa a wannan watan amma ba zai daga takobi ya rama ba saboda girma ba shi wannan watan
to sai Suleiman Abdullahi hoto shi kuma yake tambaya akan bayani dangane da azumin tasuwa da Ashura kina gwada tuni bayani ya gabata sai kuma Umar Faruk yake cewa malam mutum zai iya sawa ɗansa sunan watan musulunci na Al-Muharram
Al-Muharram ba ya cikin sunayen mutane musa ana sawa sunan Muharram ba wadan ka sa ba za a ce kuma ka yi laifi ba ko ka yi zunubi amma dai ba akwai waɗanda suna sawa cikin da tuna akwai wani mawaƙi daga cikin mawaƙan abin sunan shi Ahmad Muharram amma ba wani sunane ba ne da ya shahara ko cikin manyan sahabbai ko cikin malamai ko cikin tabi'in da irin wannan sunan ba so ka sa sunaye ga sunan da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan waliyan Allah ba sai ka sa suna irin wannan ba amma dan da za ka sa ba za a ce akwai Rabi wannan da sunan shi Rabi ba laifi kai ba
to sai Mudassar Muhammad Abubakar shi kuma yake cewa Allah ya kara mana lafiya yace shin an wai mutum idan ya azumin tasuwa kuma bai yi Ashura ba matsala
da matsala shi Ashuran shine asali shi tasuwan an ce a yi shi ne saboda a saba wa aikin Yahudu ce da in ishtu ila qabil la asumanna la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'a saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma bai samu ma yayi na taran ba sai dai kuma tunda ya niyyar zai yi shine yasa malamai suka ce to yana daga cikin sunnonin sa yin haka amma mutum in ya san ba zai yi a goman ba to kada ma ya tsili yin tara
to sai Saraja Ila Ahmad shi kuma yake malam ya halatta wanda ake bin sa azumi yayi azumin tasuwa da Ashura
duk wanda ake bin sa azumi na farilla to farilla tana gaba dainullahi ahqqu bil wafa kana bin ka bashi to ka biya bashi ba zuwa kai ta sadaka da kuɗin ba gashi kuma masu bashi suna bin ka ka hana su kuɗin ka je kana kyauta da kuɗin wannan baya daga cikin abin da yake ya dace ga mai tunani Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Qudsi da ya ruwaito daga Allah madaukakin sarki hadisin Abu Huraira da yake cewa ba taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai kusance ni da wani abin da nafi so ba kamar yayi abin da na farlanta masa haka wanda yake da farilla a kansa to wajibi ya fara wato ya kamata ya fara gabatar da farilla ya kamata ya fara gabatar da farilla sannan yayi nafila din to amma yayi na in ya inda za ya kaddara yayi nafila bai yi farilla ba ma cewa azumin sa ya baci ko bai yi ba abinda dai muke ga masa mai yafi kamata yayi a shari'ance ya kamata ya gabatar da farilla kafin ya zo nafila amma da a ce wani ya ce shi zai Ashura din tare da cewa ana bin shi azumi ba ma cewa azumin sa bai yi ba ko abin nan illa iyaka dai zamu ce bai yi abin da Allah ya fi so ba abin da ya fi so shine ya farilla
to sai Umama Abu Aisha yake cewa malam da Allah menene hukuncin sallolin da ake a daren 1 ga watan Al-Muharram
wani yana daga cikin bid'o'i na cewa akwai wasu salloli da ake yi a ƙarshen shekara ko farkon shekara wani daga cikin bid'o'i wanda aka kirkira kuma aka kirkiro wasu hadisai na ƙarya wanda aka zuba a ciki wanda bai sani ba sai ya zata gaskiya ne ka duba littafin fa'idul majmu'a fil ahadith al-mawdu'a ya dan isharar zuwa ga waɗannan babu wata sallah ta ƙarshen shekara, babu wata sallah ta farkon shekara. Mutum ya yi ibadar sa yadda ya saba yi, ya saba kiyamul lailin sa, kawai kiyamul lailin sa, ba wai sai daren ƙarshen shekara ba, ana cewa yau daren 29 ko daren 30 mutum ya ce zai kiyamul laili, wai saboda in yayi wata sallah za a kankare masa duk abin da yayi na baya, wanda bai inganta ba. In yayi wannan sallar ba shi da lada, kuma yana da alhaki, yana da laifin yayi kirkiri, yayi bi wata bid'a kuma ba shi kirkire ta ba. Hakanan cewa ko za a farkon dare na al-Muharram wai ka bude daranka da salloli, shi ma wannan duk yana daga cikin bid'o'i da aka kisa a cikin wannan watan ba shi da asali. Wala ka kada mutum ya kuskure yi wannan, in yayi kuwa to tabbata bai ya dauka tsaba ba lada zai samu ba.
To sai sakon da ya zo daga Suleiman Gambo Idris yake cewa mallan ya azuminta Su'ada Ashura ya samu asali da kuma fallo wanda suka azumce shi, wannan ma amsar ta gabata. Sai Aliyu Edal Dori yake cewa menene ingancin cewa a farkon al-Muharram Allah ke rubutawa bayansa kowa rabon da zai samu a shekarar da za ta kama.
Abinda ya tabbata na cewa Ubangiji Subhanahu wataala yana kasafin abubuwan da ya yi shi ne a Lailatul Qadr ita ce Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikinta Ubangiji Subhanahu wataala yake raba komai, ba Muharram ba. Da haka ɗauko wannan a kawo shi a Muharram bai inganta ba. Abinda ya inganta shi ne a cikin lailat, ita ce Allah ce lailatul mubaraka, inna anzalnahu fi lailatul mubaraka, Allah ya saukar da alqur'ani a cikin wata mai dare mai albarka. Wannan dare ne mai albarka shine aka faɗa mana lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr kuma ana samun ta ne a cikin watan Ramadan, sauraka a cikin ta ne Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim.
Sakon Jamal Adamu Salihu shi ma cewa yake akwai hukuma na keɓe daren ɗaya ga watan Muharram da wasu ibadoji, shi ne halatta, shi ma na amsa ta gabata yanzu nan ma. To sai shi kuma Anas MD Dambazo yake cewa mutum ya kamata ya aikata da zarar ya ji an ce an ga watan al-Muharram.
To su ne abubuwan da muka ambata. Na farko dai ya san wane wata ne ake ciki, kuma ya san matsayin wannan wata, sannan kuma ayyukan da yake na alkhairi ya ƙara rubunka su, ya ƙara rubanya su, musamman abin da ya shafi azumi, yana ce afdalus siyam, ce mafificin azumi bayan Ramadan shine ko hadisin Ibnu Abbas da yake cewa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm yawm ashura, ce bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kirdajin yin azumi a wata ranar da ya fifita ta akan wata ranar ba, kamar yadda yake a yau hazal yau, yana nufin yau ma ashura. Ya ce haka nan ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar wani wata ya fifita shi akan kamar watan Muharram ba.
To mana Allah ya saka alkhairi jama'a duka anan muka karshen shirin a wannan rana, dan haka sai ku sanje tare da mu a shirye-shiryen mu na gaba, inda muke fatan ci gaba da daukan tambayoyin naku. Amma kafin sannan za ku yi ko da sakonnin tambayoyin ku kuma akan adreshin mu na email na fatuwayinrahama@yahoo.com da kuma shafin mu na fatuwayinrahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Haka zalika za ku yi ko ta adreshin wato lambobin waya na 0805544433 da kuma 0706401455, sai kuma 0707778442. To amma idan shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Muhammad Awal Abdullahi da Mujahid Jafar da kuma Bashir Idris Ungwaggo, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما